إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايك سادوا وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشين كيرو أنا تشكين غرن كتنا وانا سافية تلاربا يو هدو غوات الربيع الأول هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد دليو هدو دا 42 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 10 shekarar miladiya ta 2020. Allah subhanahu wataala da ikon sa da baiwar sa da rahamar sa, za mu fara karatu cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajaratil Iman, wallafar babban malamin nan الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي مروجونا للتافي إلى كم من يما لمي نا قرن دي قباتا نهجرة ما هي فيش شكراتا إلى ريوكو دبكوي bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin da ake ce masa Unaiza cikin babbar gundumar Qasim al-Qasim a gabashin kasar Saudiya. Abdurrahman shine sunansa, mahaifinsa Nasir ibn Abdullah ibn Nasir al-Saidi, kabila ce daga cikin kabilar Tamim Tamimiyun ne da suna zaune a nan garin Unaiza, kuma mahaifinsa malami ne kuma limamin masallaci ne na Juma'a. Ya yi taso ba da jimawa ba, mahaifiyarsa ta rasu yana shekara 4, mahaifinsa kuma ya rasu yana da shekara 7. Haka ya taso ƙarƙashin kulawar abinan kishiyar mahaifiyarsa. Daga baya wani baffan sa Ahmad ibn Nasir Saidi ya karbi renansa, sashi makaranta ba jimawa, ya haddace Alkur'ani yana shekara 11 ko 12, to tsakanin shekara 11 da 12 ya haddace Alkur'ani. Sannan kuma ya ci gaba da karatu a gaban malamai. Malamin da ya fi karatu a gurinsa shi ne alkalin shi wannan gari na Unaiza, shi ne Salih ibn Uthman al-Qadi. Kusan a wajensa ya karance abinda ya shafi tauhidi da fiqhu da usulul fiqhi da tafsir da sauran ilimummuka da yawa. Sannan ya yi karatu a gurin malamai, bayan shi wannan alkali ya yi karatu a gurin malamin da sunansa wani malami mai suna Muhammad ibn Abdulaziz ibn Mane, shi ma cikin malamansa akwai Ibrahim ibn Hamad ibn Jasir, shi ma yana daga cikin malamansa, wanda duk waɗannan sun karantar da shi. Akwai Muhammad ibn Abdul Karim al-Shibil shi ba yana cikin malamansa. Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di ya lazumci karatun littattafai na Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim, kusan na daga cikin littattafan da suka yi masa tasiri kwarai da gaske a karatunsa. Saboda haka ya zanto yana da cikakkiyar ra'ayi da kuma auna maganganu da dalilansu, da tabbatar da wanda dalili ya goyi baya koda ko ya saba wa mazhabar da ya tashi a cikin ta ita ce mazhabar Hanabila idan to yana iya saba wa mazhabar sa idan ya santo a cikin mas'ala akwai dalilin da yake saba ma wannan sannan ya tasirantu ko ince ya amfana da karatun mujallatul manar wacce Muhammad Rashid Ridha yake fitarwa a Masar da kuma mujallatul fath ta Muhibbuddin al-Khatib idan to suna yana samun su yana karanta abubuwan da suke faruwa a kasashe na musulmi saboda kai ta so yana da sakafa wacce take da mai fadi kware da gaske a cikin manyan almajiransa da ya tasirantu da suka tasirantu da shi shine Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen wanda dukkanmu nan mun sha jin sunansa yana da cikin manyan mashhuran malamai na wannan karni wanda kuma suka yi tasiri kwarai da gaske a duniyar musulmi wajen karantarwa karantar da aqida karantar da fiqhu da sauran fannoni na ilimi ya tasirantu da malaminsa wajen yawan karantar da al'umma saboda shi kansa Ibrahim ibn Nasir al-Sa'di kusan yana daga cikin malamai da suka bayar da gudunmawa kwarai da gaske wajen tarbiyyar al'umma da ba su ilimi saboda haka koyaushe cikin karantarwa yake kuma tare da jawo dalibai waɗanda suke masu kwazo masu kokari don ya nuna musu abin da ya shafi ilimi ya ba su lokacinsa ba tare da kosawa ba to haka shi ma almajirinsa Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya tasirantu da wannan ya sa rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙara da ita wajen karantarwa da wahala ka samu fanni wani fanni daga cikin fannonin ilimi wanda bai karantar da shi ga ɗalibansa ba kuma ya samu tumbatsa ƙwarai da gaske a cikin janibin fiqhu al-fiqhu al-islami wato abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'ar musulunci wannan duka ya same shi ne daga wannan malamin nasa Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'di haka ya rayu cikin ilimantarwa da karantarwa da wa'azi da faɗakarwa da rubuce-rubuce yana da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucensa akwai tafsirul karimur rahman fi tafsiri kalam tafsirul karimur rahman fi tafsiri kalam al-mannan littafin tafsiri ne wanda ya rubuta shi a lokacin da ya rubuta shi a mujalladi 7 kuma ciki ya sauƙaƙa ilimin tafsiri ƙwarai da gaske ya rubuta shi da salon rubutu da abin harshe wanda yake mai sauƙin fahimta duk yadda mutum ya kai ga rashin gane a larabci in ya ɗauki tafsirin tafsirul karimin rahman to zai fahimci wato abin da alƙur'ani yake faɗa ba tare da shigo da wasu tsarabe-tsarabe wanda za su hana fahimtar alƙur'anin da sauƙi ba kamar yadda da ake samu a cikin wasu tafsiran wanda za ka samu cewa suna shigo da wasu masail masu nauyin gaske wanda wani lokaci ma har sukan mantar da mu karatu cewa alƙur'ani yake karantawa domin za a ja shi zuwa ga wasu mas'aloli waɗanda suka yi nesa ƙwarai da gaske daga ayoyin da ake fassara to shi duk ya guji wannan ya zanto a tafsirinsa kawai abin da ya yi ba da ƙarfi a kansa shi ne fito da ma'anonin alƙur'ani da darussan da suke cikinsa da wa'azuzzuka da suke cikinsa da fa'idoji da ya ƙunsa shi yasa sunan littafin ya yi daidai da shi abin da littafin ya ƙunsa tafsirul karimin rahman li tafsiri kalamin mannan wanda shi yana da tafsirul latifin mannan wanda shi ma ɗan kamar hulasa ne kamar tsakure ne ko samari ne na shi littafin tafsirul karimin rahman wanda a cikinsa ya ambaci fa'idoji na surori daban-daban a surori daban-daban masu yawa waɗanda babu su ma a cikin littafin nashi na tafsirul karimin rahman yana da bahjatul qulubil abrar yana da ar-riyadun nadira yana da ad-durratul mukhtasara yana da littafai da dama wanda yanzu an harhaɗa abin ɗinsa ilimin mukan da ya bari a rubuce a cikin mujalladat masu yawan gaske. To wannan shine a takaice al-Allama Ibn Nasir al-Sa'idi ya rasu shekara ta 1376 wato yana da shekara 69 Allah subhanahu wataala ya karbi ransa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya ji kansa da rahama sai ya ayyukan da ya gabatar cikin mizanin ladan sa ranar gobe kiyama wannan littafi at-tawdih التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. يا رب تاشي أكن أبدا شافي إيماني وندكما إيماني كمان لا كسني ببلا مريني يا كساشي جدا أكو يا كساشي جدا أكو كسونا فلكوه ما كان أكن منين إيماني أتو منين أكيني في الإيماني تفسير ودن كلمة إيماني متكيني في لما كان أكن كاري كاروار سكور بوسا سنة كشي نبيو yayi magana akan wasu al'amura wanda suke taimakawa wajen haɓakar imani ya bayyana bayanin su a dunkule sana kuma yazo ya bayyana su filla filla a kashi na uku kuma sai bayani akan fa'idoji da amfanin da ake samu daga imani wanda shine karshen fasalin wannan risala da zamu karanta bi iznillahi ta'ala saboda ya rubuta ta ne akan abin da ya shafi imani kamar yadda sunan yake bayyana haka at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman imani babu shakka shine kamar ruhi ga gangar jiki na mutum ruhi ga zuciyar mutum kamar yadda kasancewa gangar jiki ba za ta rayu ba sai da ruhinta sai da rai a cikinta idan babu rai gangar jiki ba komai bace da zarar aka zara ran da yake jikin gangar jikin mutum shikenan sai dai ayi kokarin yadda za a rabu da wannan gangar jiki duk kuwa muhimmancin mutum duk girman sa duk matsayin sa duk arzikin sa duk mulkin sa duk ilimin sa da zarar aka zara ran sa to kuri ake tayya za a rabu da wannan gangar jikin saboda wannan ran shine ya ba wa wannan gangar jikin kima da har ake ta tarire ta ana kula da ita ba da zarar aka zara ran shikenan to haka imani yake a cikin zuciya haka imani yake a zuciya wato idan zuciya babu imani a cikin ta to kamar gangar jiki ne babu rai a tattare da ita saboda haka sai ta zama gawa matacciya ba ta da amfani imani shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam saboda shi domin sanin Allah da bauta masa da san sa da kusantar sa wannan shine babbar hikimar da ta sa Allah ya halicci mutum da aljan kamar da ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a dalilin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabawa saboda wannan ne Allah ya saukar da littattafai akan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna da wuta ya raba mutane gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ba dan komai ba sai dan wannan imani din da shine ake samun bambanci tsakanin mutane na kware da wanda ba na kware ba allazina amanu da kuma allazina lam yu'minu mu'minai da suka yi imani da wanda ba su yi imani ba saboda haka imani babban abu ne a cikin rayuwar a rayuwar dan adam shi yasa zamu ga cewa annabawa gaba ɗaya da suka zo sun kira mutane zuwa ga imani da Allah su yadda da Allah su bauta masa shi kadai kada su hada komai da shi wajen bauta akan imani da Allah ne ake gina komai kowane abu da mutum zai yi zai gina shi da akan imani da Allah idan babu imani a cikin zuciyar bawa to ko menene ma ba zai samu zaman wato gindin zama ba duk wani abu da mutum zai yi ba zai masa amfani ba shi kansa dan adam ba zai amfani da rayuwarsa ba matukar babu imani dole sai da imani imanin nan yana da wato yana da saiwoyi kuma yana da rassa wato kamar itacen bishiya yake kamar bishiya ce wacce take da rassa take da saiwoyi wadanda suka kafu a cikin kasa sannan kuma ta daga ta yi sama ta yi rassa wanda suka wawwatsu ko ina to haka imani yake shi ma yana da saiwoyi wadanda suka shiga suka kafu a cikin kasa suka bashi tsayuwa kam wanda idan babu suto imanin ma ba zai tsaya ba, kamar yadda idan ba saiwoyi itaciya bishiya ba ta tsaya ba, to shi ma imani ba zai tsaya ba idan ba shi da wannan saiwoyi waɗanda suka rike shi. Saiwoyin imani su ne usulul iman guda shida, su ne usulul iman guda shida: imani da Allah, imani da mala’ikunsa, imani da annabawa, imani da littattafai, imani da ranar lahira, imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau. Waɗannan su ne usulul iman, su ne a matsayin saiwoyi waɗanda suke riƙe da bishiyar imani. Sannan yana da shi ma rassa, rassansa su ne ayyuka na ƙwarai, ayyuka na ƙwarai da mutum zai yi, ibadu kamar sallah, azumi, zakka, su ne waɗanda aka fi sani da ahkamul amaliya, wanda muke cewa furu, ko a fiqhu ana ce musu al-furu, domin su ne rassa da sallah da mutum zai yi, da azumi, da zakka, da sauran aikace-aikacensa, da mu'amalolinsa, da yadda zai yi su bisa doron shari'a. Wannan duk rassa ne na imani. Sannan kuma kamar yadda kowace bishiya mai amfani takan fitar da kuma ‘ya’ya masu amfani, wanda za su zanto masu amfani ne ga dukkan wani wanda zai buƙaci amfani da su. To haka nan shi ma imani yana da samara ɗinsa, akwai ‘ya’yansa da yake fitarwa masu amfani, wanda su ne kyakkyawan rayuwa da mutum zai samu a duniya. Zai samu kyakkyawan rayuwa a duniya. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wanda duk yayi imani, yayi aiki na ƙwarai, namiji ko mace, Allah ya ce to zamu raya shi kyakkyawan rayuwa a duniya, sannan kuma mu masa kyakkyawan mafi kyan sakamako a ranar lahira, wato mu masa sakamako da mafi kyan abinda suke aikatawa a ranar lahira. To wannan sune thamaratul iman, thamaratul iman, samun sa'ada ta duniya, mutum ya rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, babu wato shubha da za ta cika masa zuciya, da kuma zamanto mai amfani a cikin al'umma, ba shi da ƙulli a zuciyarsa, ba shi da niyyar cutar da wani, yana ƙaunar dukkan mutanen kirki, yana son ya ga abu mai amfani a cikin al'umma. Wannan duk thamarat ne na imani. To haka Ubangiji Subhanahu wataala ya kwatanta imani a cikin zuciyar bawansa da itaciya. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. التي مثال كلمة واجتكي دتكي دداد الكلمة مثال انت كشجرة طيبة كمر دداد البشياتي أصلها ثابت tushen ta kafaffe ne a ƙasa, wa far'uha fi sama, sannan resan ta kuma ya ɗaga ya yi sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha, tana bayar da amfaninta da ‘ya’yanta kowane lokaci da izinin Ubangijinta. To haka Ubangiji ya kwatanta kalimatul iman, kalmar shahada da mutum zai furta ya yi imani da Allah subhanahu wa ta’ala da abin da Allah ya aiko. Allah ya kwatanta wannan da bishiya. Bishiyar ita ce mumini, kamar zuciyar mumini, wanda wannan kalmar shahada ɗin za ta tsaya a cikinta. Ta kafu, asluha thabitun, da zanto tushenta ya kafu a cikin ƙasa. Da mun ce tushen imani su ne waɗannan al’usulu sitta, kishin shiƙai guda shida, shika-shikai guda shida na imani. Sannan wa far'uha fi sama, su kuma furu' ɗin shi ne muka ce ayyuka na ƙwarai. To kuma kamar yadda aka sani, dukkan wata itaciya ko duk wata bishiya takan ƙara kyau, ta ba da amfaninta sosai idan ya zanto akwai abin da yake shayar da ita. akwai ruwa da yake shayar da ita tana samun abin da take tsotsana na ruwa to wannan shi zai sa ta abin nan idan ta rasa ko in yayi karanci ta zuka yankwanewa in ta rasa shi ma gaba ɗaya tana iya mutuwa duka to haka ne shi ma imani yana da buƙatar abin da zai rika shayar da shi to wannan sai sa kullun zai rika kyau amfanin sa zai rika karuwa abinda zai shayar da imani shine ilimi shine ilimi shine wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabawansa wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na ƙarshe shine alqur'ani idan babu shi to imani zai rika tsotsewa zai rika ja da baya yana yankwanewa har ma ta kai wani lokaci ma gaba daya ya gushe ya mutu ya zama to ya zanto babu shi shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq wala takunu kal ladina utul kitaba min qablikum fatala alayhim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah subhanahu wata'ala yace lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatan su kaskanta da ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da abin da ya sauka daga gaskiya kada su zamo kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin su sune yahudu da nasara fa tala alaihim alabat tazara da lokaci tsakaninsu da annabawan su ya tsawaita wato bayan ta wucewar annabawan su suka watsi da abin da annabawan suka zo da su fa qasat qulubu sai zukatan su suka kekashe wato saboda rashin kula da wahayin da Allah ya saukar wa annabawa da aiki da shi sai ya sa zukatansu sun kekashe to haka nan a zukatan muminai ba za su ci gaba da rayuwa ba in suka bar wahayi shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya kirawo wahayi da ruhi wato wani abuwa da yake busa rai a cikin dan adam wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سواك إذن باب وأن الروح وتباب وأن أبن زي شاير دا 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 زكاتا وأن وهي دا زي شاير دا زكاتا تشكيلا زكاتا سموتو دا شبهات دا سموتو دا شهوات shubuhohi za su yi ta shiga zuciyar mutum tunda yayi nisa da wahayi yayi nisa da karatun alqur'ani da jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wani abu da shubuha in yazo sai ya samu gurbi shiga zuciyar ta sai ya shiga ya zauna wannan shubuha ta zo shubuhar masu cewa ba Allah shubuhar masu cewa ba ruwan Allah shubuhar masu bid'a shubuhar da sha'awa kuma sha'awoyi su ma su yi ta zuwa ɗan duniya masu rayuwar ta more ɗan ta more a rayuwa su ma su ta shigo da shi saboda ba ka da kusanci da wahayi to su kuma wannan za su ta samun zama a cikin zuciyar mutum to ta yi ta ja da baya harkar addini harkar ibada harkar ambatan Allah da khushu'i da tsoron Allah yana ta raguwa tare da mutum har waye gari ma addinin ma sai ya zama masa kamar yana ganin shi kamar wasa har ta kai ga shi ɓata lokaci har ta kai ya gama cewa kawai mutane suna yin rayuwa wadda ba haka ya dace ba to wannan nisa ne da wahayi kamar yadda ƙasa idan ta rasa ruwa abinda yake kanta ba zai abin da ba shi yasa da Allah ya yi magana alam ya'ni allazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah aya da take gaba ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayat la'allakum ta'qilun da Allah ya faɗi bushewar zukata saboda nisa da take da suke yi daga wahayin Allah sai ya ce i'lamu ku sani annallaha yuhyil arda ba'da mautiha Allah yana raye ƙasa bayan mutuwarta da me Allah yake raye ƙasa bayan mutuwarta da ruwan da yake saukarwa to wannan ruwan shine kamar wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa dan adam ko wannan wahayi shine kuma zai raye kuma zuciya shi yasa wanda yake yayi ya bar koyarwar Allah subhanahu wa ta'ala ta annabawa to yake matacce kamar matacce ne ba gurin Allah ma matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bi fi an-nas kaman mathalu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha alati aw man kana maitan yanzu wanda yake matacce muka raya shi wato ba ana nufin ba ana nufin bai da rai a jikin gaggan jikinsa ba da komai a jikin gaggan jikinsa mai rai ne lafiyayye ne amma Allah ya ce masa matacce saboda mai saboda zuciyarsa matacciya ce fa ahyaynahu sai muka raya shi da bi Allah ya raya shi da imani ya za iya karɓi kalmar shahada ya kuma rike koyarwa ta annabawa saboda haka ashe kaga akwai buƙatar wannan itaciya ta imani a cigaba da shayar da ita da abinda zai sa ta yi ta ba da yabanya mai kyau idan aka bari to za ta rike kashewa abinda zai sa ta kekashe kuma su ne shubuhat wa shahawat Allah yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maynal azima saboda haka idan babu wahayi a cikin zuciya to kuma shubha da sha'awa ita ce za ta yi ta sa karuwa shi yasa ake so kowane mutum kowane lokaci mutum ya zanto yana mai kusantar sauraron abinda Allah yake faɗa da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan shine zai raya masa imaninsa amma duk mutumin da zai yankewa dukkan wasu karatuttuka da ake yi ba ruwansa da yaji karatu ba ruwansa da tofa yau da gobe zuciyarsa za ta yi ta bushewa har ta kai ga mutuwa gaba daya ta mutu kamar yadda kasan itaciyar da duk ba ta samun ruwa sai wanda suka yanke daga bata ruwa shikenan sai a zo ga kawai ta zama itace matacce ba ta da wani amfani to shi yasa ya kirawo imani da cewa shajaratul iman ya dauko shi ne daga wannan aya ta cikin suratu ibrahim wanda zai zo ta kanta so zamu fara da muqaddima da gabatar wanda yayi shi mai littafi شافي نشاد مقدمة المؤلف الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار yace godiya ta tabbata ga Allah alladhi gharasa shajaratal imani fi qulubi ibadihi al-akhyar wanda ya dasa bishiyar imani a cikin zukatan zababbun bayinsa wasaqaha wa ghadaha bil ulumi an-nafi'a ya shayar da wannan bishiya ya ciyar da ita da ilmummuka masu amfani wal ma'arif as-sadiqa da ilmummuka na gaskiya واللهج بذكره da kuma yawan ambatansa ana al-layli wan-nahar a dare da rana waja'alaha ya sanya wannan bishiya tu'ti ukulaha tana bayar da ƴaƴanta wa barakataha da albarkatunta ko da albarkata kulli hinin a kowane lokaci min al-khairati wan-ni'amil ghizar na al-hayrai da kuma ni'imomi masu yawa وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار إنا بشيدا واتشوا باب أبو موتار قسكيا سي الله شيك لي باشد أبو كنتاريا الواحد تيلو لا تيلو القهار ميكوم الانجاي الكريم الرحيم الغفار ميكرم تيكوم رحمة ميوان غفرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kuma na shaida ko ina shaidawa cewa Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ar-rasulul mustafa al-mukhtar manzo ne zababbe abin zabi Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin, Allah ka tsira da sallama ga Annabi Muhammad wa ala alihi da iyalansa, iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa, albararatil akhyar, masu biyayya kuma na kwarai. Wannan shine ake cewa bara'atul istihlal, wato ka bude maganar ka da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da shigar da manufar littafin a cikin abin da kake bude maganar ka da shi. Kaga anan yayi yabo da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin wannan ya shigar da manufar da ta sa yayi littafin da abin da littafin ya kursa. Domin ya fara cewa ya gode wa Allah, yana yabo da godiya ga Allah, sai ce wanda ya dasa bishiyar imani a cikin zukatan bayansa zababbu. Kaga ashe yana so ne ya yi magana akan wannan bishiya ta imani, kuma wannan bishiya ta imani ba kowa ne ya sami da shanta a zuciyarsa ba, sai zababbu cikin bayansa. Sauraka wanda har Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya furta kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya lizumci wannan kalma ya yi aiki da ita, to babu shakka wannan ya dasa, wannan Allah ya dasa masa bishiyar imani a zuciyarsa. Sannan sai ce wasaqaha wa ghadaha bil ulumin nafi'ati wal ma'arifis sadiqa, ya shayar da ita wannan bishiya, ya kuma ciyar da ita da ilimummuka masu amfani kuma na gaskiya. Kaga nan yana maka ishara zuwa ga cewa ita wannan bishiya tana buƙatar abin da zai zanto cinta da shanta don ta ci gaba da yaɗo, ta ci gaba da fitar da amfaninta koyaushe. Menene zai ciyar da ita ya amfani da shi? Ne ilimi, shi ne ilimi. Sauraka idan mutum yana musulmi amma ya zauna ba ruwansa da ilimi, to kamar shuka ce da wani ya zo dasa ta daina ba ta ruwa. Sauraka kaga babu yadda za a yi wannan shuka ta dore, za ta tsagwanye, za ta lalace. Sauraka akwai buƙatar a ci gaba da saukar mata, a ci gaba da samun mata abin da za ta ci ta sha, wanda zai sa ta riƙa ba da amfaninta. Sai ya ce wallahi bi zikrihi ana illal wan nahar, wannan yana daga cikin abin da yake ƙara haɓaka imani a zuciyar mutum, yawan ambaton Allah, yawan ambaton Allah. Sauraka kalmar imani ce kalmar kalimatul ikhlas da muka karanta a littafin da muka sauke, lahji bi zikrihi ana illal wan nahar, shi ne hisul muslim da muka karanta ana abin da ya kunsa na azkar da addu'o'i da mutum zai lizumta a lokuta daban-daban a cikin rayuwarsa duka. To duk waɗannan abubuwa su za su wato raya masa imanin da yake cikin zuciyarsa. In ya rasa wannan, to babu shakka imaninsa zai yi rauni. Shi yasa mu yi ƙoƙari tun tasowar ‘ya’yanmu mu ba su tarbiyya ta imani, mu sa musu san Allah da manzansa, da karantar da su abinda zai haɓaka abinda yake cikin su na zukatansu na imani, har su girma da wannan su riƙa jin cewa suna da buƙata zuwa ga abinda ake karantawa kamar yadda suke da buƙatar ci da sha. To amma yanzu mai al'asaf ba wannan ne ya fi damun iyaye ba, wanda ya fi damun iyaye su ne su ga ‘ya’yansu sun yi boko, sun samu sana'a. Sauraka sai ka ga yaro tun tasowarsa banda karatun ABCD babu abin da ya sani, sai ga har ya girma ya zama wani abu, ba zai iya karanta fatiha ba, ba zai iya karanta fatiha daidai ba. Sauraka kuma shi wannan mutum za a yi tunani shi ne kuma zai zama mai amfani, zai wahala, zai wahala. Sauraka ba zai zama mai amfani ba ko mai amfanarwa, sai dai duk inda aka kai shi ya zama mai cutarwa, saboda ba a raya zuciyarsa ba. Haka tausayi da rahama da jin kai da sanin ya kamata, duk wannan ba a cikin lissafinsa. Me zai kawai samu kuɗi? Saboda haka uban ya nuna masa, haka uban ya tarbiyyance shi akan wannan. To kaga yanzu ko daga irin tambayoyi da zaka ji in ana yi wa yara, kanka ji tambayar da za ta nuna wani abu da yaro zai zama kai ka girma ka kace so ka zama soja ne ka kace pilot wanda shine a tunaninsa kawai sana na girma ina so zama mutumin kirki kowace sana'a zaka yi ka yi ta amma ka zama mutumin kirki wanda zaka amfani al'umma shi kawai an nuna masa cewa ga wannan shine target dinka a rayuwarka ka yi yadda zaka zama kaza ka zama likita ka zama kaza ka zama kaza to duk wannan wata wadawar salo ne na sawa yaro rayuwa ta madda tashi tun yana karami tunaninsa yadda kawai zai gina duniya yadda zai gina duniyarsa to shi yasa anan yake cewa wa ghazaha bil ulumin nafi'ati wal ma'arif as-sadiqati wal lahji bi dhikrihi ana al-layli wan nahar waja'alaha tu'ti ukulaha wa barakataha kull hin min al-khairati wan ni'am al-jazar ba zai yiwu ba ta ci gaba da bayar da ‘ya’yan itatuwanta ‘ya’yanta masu amfani sai idan ya zanto ana shayar da ita aka shayar da ita da ilimi mai amfani to shi ne kuma amfaninta zai ɗore wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-wahid al-qahhar sannan kalmar shahada wacce ita ce asalin kalimatun tayyiba din daga nan ne ake farawa shine mafari to duk wani abu kuma akan wannan ne ake gina shi shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah tun ya shaida cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne Allah abun bauta dukkan wani abu nau'i na bauta babu wanda zai cancance shi ko wane ne shi a sama ko a ƙasa mutum ko aljan ko mala'ika ko waliyi ko annabi ko waliyi ba wani wanda zai cancance bauta sai Allah subhanahu wataala shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sannan sai ya ƙara ƙarfafa wannan da cewa alwahidu wanda yake ɗaya tilo ba na biyunsa alƙahar wanda kuma shi ne mai rinjaye akan kowa wabu alwahidu alƙahar shi ne ɗaya wanda yake da rinjaye ya fi ƙarfin kowa kuma al'amarinsa shi ne mai zartuwa abinda ya so shi yake wakana abinda bai so ba zai wakana ba babu abin da yake wakana a cikin mulkinsa sai abin da yake cikin mashi'arsa abin da kaga ya tabbata ya samu to Allah ya yi ga dama ya shamu walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'di ma ja'atuhul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sha Allahu maqtatalu to ma tasha'una illa an yasha Allah saboda haka kowane abu da zai faru to yana faruwa ne karkashin mashi'arsa wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai rinjaye akan al'amarinsa wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi shine wanda yake mai rinjaye akan bayinsa saboda haka shine al-qahhar al-karim shine mai karamci shine mai karamci karamcin sama wani lokaci shi yake rudar dan adam har ya bucilce masa kuma ganin irin karamcin da yayi masa ya karrama shi ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi ci da sha ya bashi yana ta kara kai ne inda yake so to wannan kuma sai ya rude shi amma al-insanu idza babtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman idan Allah ya jarrabi dan adam fa akramahu ya karrama shi ya ni'imta shi to lokacin kuma sai ya rika kafafa ina nifa ubangiji na ya karrama ni to wanda kuma sai ya sa masa girman kai ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai mutum me ya rude ka game da ubangijin ka mai karamci alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak wanda ya halicce ka fasawwaka ya daidaita ka fa'adalak ya miƙar da kai kake tafiya a miƙe ba kamar da sauran halittu suke tafiya wasu da ƙafafuwa hudu wasu na jan ciki kai yayi ka kana tafiya a miƙe akan ƙafafuwanka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak duk a irin kamannin da ya ga dama yayi ka yayi wani dogo yayi wani gajere wani fari wani baki wani ja wanda da karamcin da ya maka kuma ya rude ka wani bawan Allah karanta ayar kamar tambaya ce ta mamaki ma gharraka bi rabbikal karim, yace ka rabu ka ya rab, me ya roɗe ka game da ubangijinka mai karamci, ce karamcinka ya ubangiji, karamcinka ne har ya roɗe ru wa dan adam Allah ya hore masa sakhara lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa sakhara lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min, Allah ya hore masa abinda ke sama da ƙasa duka, zai tona ƙasa yayi rami yaje cancan inda ba a tsu ya samu albarkatun ƙasa, haka nan zai shiga sararin samaniya yayi yawo a ciki ya samu albarkatun da suke sararin samaniya, don Allah ya bashi wannan. Amma kuma maimakon ya sadu da ya miƙa wuya ya yadda cewa ubangijinsa mai karamci ne, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, ta haƙiƙa mun karrama bani adam wato ƴan adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, muka ɗauke su filbarri a turan ƙasa sannan a cikin ruwa, za su yawo a saman ƙasa, za su yawo a cikin ruwa, za su yawo a sararin samaniya. Wa razaqnahum min at-tayyibat, muka azurta su da daɗaɗɗen abubuwa na halal wanda za su ci jikinsu ya yi kyau ya yi lafiya. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, muka fifita su a kan da yawa daga cikin waɗanda muka halitta, halittu da dama. Ɗan adam yana iya horar da dukkan wata halitta babba da ƙarama ta ruwa da ta abin nan, saboda za ka ga halitta da ta fi shi ƙarfi amma kuma shi yake sarrafa ta, sarrafa dorina, ya sarrafa giwa, ya sarrafa zaki, don Allah ya ba shi wannan, wannan karamci ne. Amma maimakon ya ji cewa wanda ya masa karamcin nan ya kamata shi ma ya nuna masa halacci, ba dan yana da bukata ba, a'a, dan ya zanto jarrabawa a ga wane ne dan halal, wane ne butulu da bai san karamci ba. Shi yasa ayar da muka karanta ce idza mabtalahu, dan ya jarraba shi, to da yawa sai su kasa cin jarabawa, da yawa sai su kasa cin jarabawa, akai wasu su yi shirka su haɗa Allah da wani, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun, wasu ma gaba ɗaya su butulce ma su ce babu ma Allah, ba magana ake ta su bauta masa ba ko su yi masa ɗa'a, a'a, gaba ɗaya ba su ce babu shi. Duk wannan abubuwa kawai suna faruwa ne kwatsam, kwatsam haka suka ta faruwa, shi ba kwatsam ya faru haka kawai ya bude ido ya gan shi. To duk wannan nihaya ƙarshe na butulcewa Allah kenan, a wuce batun shirka har a kai ma batun kore Allah ma duka, a ce babu shi ma gaba ɗaya, ana shakkar ma akwai shi. To shi yasa karamcin Ubangiji yana daga cikin karamcin Ubangiji, ya kyale mutane ya ɗaga musu ƙafa, wasu ma ya ta kwarara musu ni'imomin nashi na duniya su yi ta samu, amma fa ta lalace yake musu. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum inna kaydi matin, ta lala nake musu ta inda ba sa ganewa. Saboda haka yanzu ɗan adam ke ta sararin samaniya ya kai ga wasu asirrai da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa, kullum ƙara butulci yake yi da ƙara kafircewa Allah, da ƙara jin cewa shi ya isa yanzu ya tsaya da ƙafafunsa, baya buƙatar wani taimakon wani ba kansa ba. Saboda haka hatta musu salahaɗin da za ka ji yaren da za ka ga ana amfani da su, yare ne da suke nuna bai yadda akwai wata ƙudura sama da ƙudurarsa, zai ce ghazul fada, ya yaƙi sararin samaniya, ya yaƙi sararin samaniya, duk wani abu da zai zo sai ya tunkare shi da iradarsa, shi da ƙarfinsa, ce ai zamu burkushe kaza zamu fi karfin kaza zamu ci galaba akan kaza babu maganar Allah ba maganar Allah zai bamu iko zai bamu nasara wanda ya san cewa duk abin da zai yi in ba da nasarar Allah ba in ba da taimakon Allah ba zai yi ba saboda nasarar Allah subhanahu wataala ita kadai ce za ta saka abin nan to shine al-karim sanna ar-rahim mai rahama ga bayinsa na kwarai kebantacciyar rahama da yake bance ta ga waɗanda suka yi imani da shi suka koma gare shi suka rike filiyar sa to zai musu rahama sanna al-ghaffar mai gafara ne ga waɗanda suka yi laifi suka tuba wani al-ghaffar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada shi ne mai yawan gafara ne liman taba amma ga wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai thumma ihtada sannan ya shiryu saboda ubangiji subhanahu wataala zai yi gafara amma da wannan sharadin liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada amma ba mutum yayi ta abin da ya ga dama ba akai magana ya ce gafurur rahim mutum ne yana tabargaza yana laifi kamar sau azai ce kaga Allahu gafurur rahim ka kyale ni Allah mai gafara ne فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب وسبر قربي سكذوا بايا متانا كيركي سموتي suka gaji littafin da Allah ya saukar kamar musulmi a yau sun gaji alqur'ani sun gaji sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma gadanta suka yi kada kayan gado ne kawai a wurin su kallon sa suke kayan gado ne kayan iyaye da kakanni ne ya tashi ya ga ana karanta qur'ani ya ga ana shikenan abinda ya fahimta kenan wiratha ce ya khuduna arada hadha al-adna amma abinda suke fafutuka kullun su ga sun samu shine amfanin wannan duniya abinda yake gaban su shine ya za su tare duniya arada hadalatna sanda yazo koma menene za su karba da halal da haram babu abinda ya dame su da daidai da kuskure waya quluna sayughfaru lana daga kai musu wazi ce Allah za a gafarta mana wayatihim aradu mithluhu ya'khudhu yayin da wani amfanin zai zo musu irin wancan kawai za su karba ba ruwansu da tunanin halal ko haram lace alam yu'khadhu alaihim mithaqul kitabi ba an yi Allah ya yi alkawari da su a cikin littafi ba Allah ya qulu ala Allah ila alhaq kasu fadu maganar da ba gaskiya ba su danganta ta ga Allah wa darasu ma fihi kuma suna karanta abin da yake cikin littafin nan wa darul akhiratu khairul ladhina ittaqaw afala taqilun adiran lahira shine mafi alkhairi ga masu taqawa Allah ce yanzu ba za ku yi hankali ba ku yi aiki da hankali ba she kaga aiki da hankali shine komawa ga Allah da rike koyarwar annabawa tsayawa akan wannan to Allah yana gafara liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada yasa wani ya ce ba maganar da take anan tana da tsaurin gaske ba haka kawai zaka samu gafaran nan ba sai kai imani ka tuba kai imani kai aiki na kwarai sannan ka shiryu ka zama shiryayye wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rasulul mustafa al-mukhtar ce kuma ina shaidawa cewa muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne kuma shine zababbe abin zabi shine zababban da Allah subhanahu wataala ya zaba na shaida da cewa manzon Allah ne kuma bawan Allah ne kuma Allah ne ya zabe shi ya bashi sako na ƙarshe wanda shine khatimatul risalat bayan shi babu wani annabi da Allah zai saki aikowa ballan tana manzo babu saboda ka sakon da yazo da shi ne na ƙarshe wanda ya rike wannan sakon shi zai tsira wanda duk ya ƙaryata wannan sakon daga cikin kowace al'umma ya fito kowane addini yake to wuta ce makomarsa. Umman yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduh. To duk wanda ya kafircewa al-Qur'ani ko kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzabi daga sauran kungiyoyin addinai ko kabilu fan-naru maw'iduh. Wuta ce alkawarin da Allah ya masa. Saboda haka dole sai kowa yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzo kuma bawan Allah. Kuma zababban Allah. Sannan yayi salati da sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa waɗanda suke al-bararatul akhyar. To kaga a cikin waɗannan ɗan sadirruka da yayi ya ban Allah yayi kirari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya kunshe manufar littafinsa. Wanda shine malaman balaga suke kira bara'atul istihlal, wato kwarewa wajen bude zance. Ka bude zancenka da wannan abu wanda baka shiga zancen ba amma kuma ya kunshi abinda kake so ka zo da shi a cikin maganarka. So sannan ya ci gaba da fadar abinda wannan littafi nashi zai kunsa da hanyar da zai iya tabbatar da abinda littafin ya zo da shi, wanda insha Allah zai zamo shi ne darasinmu na gaba. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.